Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo mu ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya Fara'a Nomad Dalar da kuma Niya ha kuma na iya samu a Alpha Radio da kuma sun dake kasar Ghana. Masu na'uran computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji yadda ai iglesia ƴan uwa ta Najeriya ta buƙaci a zauna lafiya da juna. Sai kuma shirin rashin tai tare da Salu Garba. Babangida Jibrin zai shigo mana da labaran da suka dauki hankulan jaridun Najeriya. Kana daga bisani mu kawo muku sakonin da ku masu sauraro kuka aika muna. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu Amurka tana kambakarta na janye sojojinta daga Syria. Wannan furuci ko ya biyo ba magana da shugaban Faransa Emmanuel Macron yi cewa ya shawo kan shugaban na Amurka Donald Trump ya sake tunani kan shirin janye sojojin Amurka daga Syria kuma ya takaita har-hare da suka kai da makamai masu linzami kan kasar. Shugaba Macron ya bayyana haka ne a hira da yadda tashar talabijin ta Faransa da ake kira BFM a jiya Lahadi da cikarsa shekara ɗaya da kan mulki kuma kwanaki biyu bayan da Faransa ta shiga jerin Amurka da Birtaniya wajen kai hari kan masana'antun harhaɗa makaman guba na Syria. A halin da ake ciki kuma jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley jiya Lahadin ta gargaɗi shugaban Syria Bashar al-Assad cewa Amurka za ta sake kaiwa gwamnatinsa hari da makamai masu linzami muddin ya sake amfani da makamai masu guba wajen kaiwa mutanen ƙasar hari. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da kakkausar lafazi ya yi Allah wadai da mummunan harin da masu tsauran ra'ayin addini suka kai ranar Asabar kan sansanin sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke arewacin Mali. An halaka wani sojan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya daga Burkina Faso a lokacin harin da aka kai kan sansanin da ke Timbuktu, ha kuma aka jiwa wasu mutane masu yawa rauni, cikinsu har da sojojin Faransa su 7. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ba da labarin cewa an kashe 15 daga cikin maharan a wani martani da aka ɗauka a kansu. A halin da ake ci kuma sama da wato wani a halin da ake ci kuma biyo bayan kama wani jirgin sama na hadaddiyar daular Laraba da jami'an tsaron kasar Somalia suka yi dauke da kudi dala miliyan 9,600 hadaddiyar kasar Laraba a cikin sanarwa da ta ba ta yanke shawarar wargaza rundunar horar da jami'an tsaron Somalia wadda ta fara tun shekara ta 2014. Hadaddiyar daular Laraba ta ce ta kawo karshen yarjejeniyar da kasashen biyu suka kulla domin matakin da Somalia ta dauka ya saba tsarin diplomasiya. Amma nan da nan wani jami'in gwamnatin Somaliyan wadda ya buƙaci a saka sunansa ya ce tuni dama ƙasar ta tsaye da horar da jami'an da hadaddiyar daular Laraba take yi kuma za ta karkasa waɗanda tuni ta horar cikin rundunar sojin ƙasar. Shugabannin ƙasashen Laraba sun hallara a garin Daharan na Saudiya domin halartar wani taron kolin ƙasashen Laraba karo na 29 yayin da ake ta maganganu dangane da mummunar hali da ƙasashen da suke yankin suke ciki. Shugabannin sun maida hankali kan rikici da ƙasashen da suke yankin suke yi da Iran, yaƙi da ake yi a Yemen, mummunar yaƙin basasar da ake yi a Siriya, da kuma amincewar da Amurka ta yi cewa birnin Kudus ne helkwatar ƙasar Isra'ila. Kamar yadda wakilin muryar Amurka Edward Iranian ya aiko mana da rahoto daga birnin Alkahira, Sarki Abdullah na Jordan ya ba da takaitaccen bayani kan muhimman batutuwa da ƙasashen Laraba suke fuskanta kamin daga bisani ya mika shugabancin kungiyar ga Sarki Salman na Saudiya wadda shine mai masaukin baki kuma shugaban taron na kungiyar karo na 29. Sarki Salman ya maida hankali kan batun birnin Kudus wadda shine jigo a ajandar taron da kuma katsalar da yace kasar Iran tana yi cikin harkokin kasashen Larabawa. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Dubban mutane ne suka hallara fadin India jiya Lahadi suna buƙatar ganin an yi wa ƴan mata biyu adalci sakamakon fyaɗe da aka misu. Lamari da yasa ƴan ƙasar suke tambayar me yasa kare ƴan mata da ƴan mata baki ɗaya yake zama ƙalubale a duk da dokoki masu tsanani da ake da su a ƙasar. Wannan shine taron jama'a mafi girma da yake nuna fushinsu tun bayan fyaɗe irin wadda ake kira giba ta faɗi da aka yi wa wata ɗaliba a babban birnin ƙasar ta India, lamarin da ya janyo zanga-zanga a duk faɗin ƙasar a shekara ta 2012. dauke da kwalaye a birnin New Delhi da Mumbai da Bengaluru da Kolkata masu zanga-zangar sun yi ikirarin wato sun yi kiran da a dauki mataki cikin hanzari na hukunta waɗanda suka aikata laifin kuma a gaggauta shari'ar masu bata yara ƙanana tare da yanke musu hukunci mai tsanani a rataye masu irin wannan laifi kamar yadda wasu rubuce-rubuce da suke kan kwalayen suka faɗi cikin masu zanga-zangar har da wata ma'aikaciya yar shekaru 37 da haihuwa Aditi Sengupta ta ce ta kai intaha na gaji da yadda ƙasar nan ke wulakanta mata A daidai lokacin da kalanda ke nuna cewa yanzu bazara ce a nan Amurka ana iya cewa mutum na nasa Allah ko na nasa dosar kankara mai karfin gaske ko mai yawan gaske da dan karen sanyi ya sanya sashin tsakiyar maso yammacin Amurka da yankin kasar da ake kira New England suka zama wurare da ake sanyin da ba shi ake zato ba a daidai wannan lokaci
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka Kuma da labarin mu fara da rahoton kiran da kungiyar ƴan uwa Ecclesia suka yi a zauna lafiya da juna a duk fadin tarayyar Najeriya. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A wajen babban taron majami'ar Ecclesia ƴan uwa a Najeriya IWAN ta 71, shugabanni da mafastocin Ecclesia sun ko bukaci ne ma da ƙara kaimi wajen ceto waɗanda ke hannun ƴan Boko Haram yanzu. Rabaran Joel Billy dake ma zama shugaban Ecclesia a Najeriya kira ga shugaba Buhari da dauki matakan da suka dace na gani an kai ga kwato daukacin matan dake hannun Boko Haram
kiran da ina yi ga shi president namu shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda gurzo ne na miji wanda yana aiki ina son ya kira ya bi ya sa kwazo ya karafa jami'an tsaro kamar da an kwato wannan soran ƴan matan ƴan matan cibon da sun dawo 22 da 82 da wannan ƴan matan damci wanda aka sake su ya sake sa kokori yayin magana da jami'an sojoji da dukkan jami'an tsaro a kwato dukkan waɗanda an bi an kama su ƴan mata Chibok da Sora ba sai ƴan mata Chibok ne suna hannun Boko Haram ba akwai Krista akwai Musulmi wanda dai an kamo su ba gyara ba dalili ba su bi sun aikata kowace zunubi ko laifi
haka nan kuma shugaban Ecclesia ya ma shawarci shugabannin addini ne a ƙasar da su zama su faɗakarwa kan zaman lafiya ba wai raba kan al'umma ba
kiran da ina yi ga dukkan fasoci na coci-coci wanda suna nan shine kowane mutum ya rungume salama mu zama mutane wanda za mu nuna salama a cikin kowace yanayi lokaci ya gabato wanda in an taka sayin kafanka ka gaima wanda ya taka kama cewa danwa kai hakuri
Rabaran Moses Jatau da kuma Mrs. Ruth Benson Bala sun ko bayyana muhimmancin taron nema da cewa
gaskiya taron nan yana da muhimmancin kware da gaske ba domin iwa en kadai ba amma ga Krista duka musamman a lokacin nan da muke fuskantar matsaloli daga hago da dama gaba da baya mu muna bukata mu sani cewa wannan majalisa tana kokari ne ta farfado da mu ta samu karfafa ta samu tsaya da karfi ta samu mu yi gaba da sani cewa wannan hidima ubangiji yana tafiya tare da mu
Ruth Benson bala daga hoba LCC gaskiya wannan taro yana da muhimmanci ga rayuwar Krista domin inda ne zaka samu ginuwa ta wurin maganan Allah shi yasa yana da kyau kai aiki a gonar Ubangiji
shi ma da yake nasa jawabin Rabaran Dr. Daniel Baya dake ma zama babban sakataren gudanarwar majami'ar Najeriya yace duk da matsalolin da ake fuskanta yanzu za su gaba ne da bisharar samun zaman lafiya
kamar da kullum muka saba Ecclesia IWAN an santa duk fadin duniya cewa tana daya daga cikin Ecclesia guda uku wanda ainihin ginshikin kai sursu shine kuma zaman salama ba da tawaye ba shine zai kawo ci gaba ina so in sanar ma dukkan mahalatan taron nan cewa bari duka duniya su dandana mu a matsayin haske a matsayin gishiri cewa mu zamu kawo zaman salama ba zamu mai da martani cewa to idan aka yake mu zamu kawo yaki ba idan aka zamu zage mu yi zagi ba duniya ba ta kawo yaki
Wannan ma dai ko na zuwa ne a daidai lokacin da majami'ar IWAN din ke cika shekaru 105 da kafuwa a kasar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
To a gaida Ibrahim Abdulaziz kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan da za a ji yanzu nan
shin sanin ciwon
har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu nan agogowa ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11. Ga kuma shirinmu na gaba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Daga nan birnin Washington DC ni Salu Garba ke muku maraba da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Shau Aliyu. Wanda makon jiya ya fara yi mana bayani akan dalilan da suka sa matasa na fuskantar matsala wajen samun lamuni daga bankuna. Mun ci gaba da firar kamar haka. Malam Shau, sau tare gwamnati na shiri mai kyau, amma sai a wayi gari a ga an bata shirin da siyasa. Wanda shawara zaka bayar anan?
Wato su shawara kan hawa biyu ne. Wato kowace irin gwamnati takan zo da irin siyasan taimakon al'umma. To kuma galibin abin da ake zuwa da shi sai ya zama ko dai an sa kabilanci ko an sa bangaranci ko an sa saurai a cikin al'amuran. Wannan human factor ne duk dan adam na da shi, amma ni shawarar da nake da shi yaya bankin duniya zai zo ya gina mutanen kasan a sauke kuma ana kallo a hannun gwamnati yanda aka gina. Shawarar da nake da shi kullum abin da aka zo da shi yake aiki kuma bai tabbata yana aiki. To kakka kallo wanda ya zo da shi ka je ka a irin wannan kayi mutattalin arzikin kasan domin in kai mutattalin arzikin kasan kai ne za ka zo ka zauna ka rufe idanka kai bacci. In ko muka ci gaba da shigar da siyasa ko wannan na bangare ko wannan dai na bangare, to za mu zo ne mu haifi abin da yake ciki kamar irin abubuwan da ya faru a Maiduguri. Ana kallon filayen noma na river basin, ana kallon filayen kamun kifi da ake ciyar da kasa ya zama ba wanda ya ce ya shiga wurin saboda irin waɗannan abubuwa da aka kawo su cikin siyasa. Aka lalata kasa kuma gashi ne yana faɗaɗa. Kamar misali yanzu ka koma jihar Zamfara. Jihar Zamfara yanzu akwai wanda suka shata iyaka cewa ko da ka ba manomin kuɗi ka ba shi filin noma, to akwai wanda ake ce ma bandit wanda suka zagaye daji suka ce ba wanda ya je ya shiga. To wannan kaga an shigar da siyasa mai girma, an shigar da kuma fitina mai girma wanda a ƙarshe fitinan arzikin ƙasar da mutanen ƙasar za su ci gaba da wahala.
To mu koma kan bankunanmu na cikin gida. A ce bankin duniya bai shigo ba, babu abin da gwamnati za ta yi a yi amfani da bankunanmu na cikin gida ko su sai abin da suka dama za su yi?
Kamar yadda na faɗa, duka bankunan da ke cikin ƙasar nan suna ƙarƙashin doka ne kuma suna ƙarƙashin babban bankin ƙasa ne. To a ɗan tarihin da muke da shi a shekarun baya akan ware kuɗaɗe masu yawan gaske domin harkar noma a cikin babban bankin ƙasa. Kuma sai a shekara ba gwamnatin da ta iya zuwa ta samu waɗannan kuɗaɗe. To za a duba a ga irin dokan da aka kawo ya yi daidai da mutanen, ya yi daidai da tsarin su. Idan bai daidai da mutanen da tsarin su ba, kamar yadda muke magana kullum akwai hukumomin bincike na noma din nan, kuma kullum suna da recommendation na abubuwan da ya kamata a yi. Saboda abin da ya kamata a yi a jihar Rivers bai zama daidai da abin da ya kamata a yi a jihar Yobe ba. To kullum sai an duba hukumomin bincike na noma da kuma wanda suke ba da yadda za a faɗa noman nan. Sannan kuma ana yin taron bita. Taron bitan nan ya haɗa da mutanen da suka san noma, suka san talakawa, sannan suka san banki. Saboda bankuna kamar yadda muka ittifaki, duk bankin da ka gan shi in dai banki ne a Najeriya ba yi da burin komai sai burin ya tsara riba mai yawan gaske saboda abubuwan da aka ba su na yin sun koma suna manya-manyan ayyuka ne saboda manya-manyan kamfanoni wanda za su iya samun abin da ake cewa overnight loan sun mamaye kuɗaɗen. To sai bayan da za a yi wani mutane da suke biyan haraji kuma suke neman riba. To kuma bai suka hana su neman ribar su ba ai. Amma idan kana da mutanenka kana so ka taimaki mutanenka, kai ne za ka ɗibo kuɗaɗe ka zauna da bankunan nan, ka zauna da masana, sannan kuma ka zauna da babban bankin ƙasa, sannan ku sauwa ƙashi. Bayan kun sauwa ƙashi sannan a yi aiki da matakai na mulki. Matakai na mulki ya haɗa tun daga wato ɗan majalisa zuwa kansila zuwa mai anguwa zuwa dakaki. In an bi waɗannan tsarin an san waɗanda suka fi dacewa su yi komai kuma wanda suke da capacity. Kamar murin ba ta misali, akwai mai yin takalmi wanda abin da yake buƙata duk bai wuce miliyan ɗaya zuwa miliyan uku ba zai kuma yi aikin da zai taimaki kanshi da kuma taimaki mutane da yawa. Amma neman kuɗin ya zama ana kai ina mun san irin su da dama saboda mene ba a ba da dama a gangaro ba tsakanin bankuna da mahukunta da kuma waɗanda abin ya shafa wannan chain din to kaga dole ne kullun kamar yadda muke fada dole ne inda tana so ka taimaki talakin kasanka to ka je ta binciko na kasashe kamar yadda muka dauki concept na Malaysia na focus laboratory na budget to mu je mu duba na China wanda ita ne ginshikin wanda ta gina al'ummarta wannan gudanmu na tafiya China su je su binciko kayaya suka samu nasarar taimakon kananan masana'antun nan kuma akwai Bank of China wanda mun je mun karbo kudi a gurinsa to mun karbo kudi a gurinsa kuma muna da damar wannan banki ya ba mu shawarwarin yadda za mu gabatar da bankunan mu su kai kananan mutanen mu a kudin su a cikin kasar mu
to Malam Aliyu madalla sai dai cikin yan kwanakin nan in ka tuna gwamnati ta kafa wani ta za ta bude wani katafaren zaure wanda wato kaman one stop shop kenan wato zaure in ka zo saka jari duk abin da kake nema walau fili ne walau batun ruwa ne batun ka samu fili a baka batun ka samu rance daga banki ko menene duk za yi shi a wuri daya so da duk ma'aikatan gwamnati da abin ya shafa suna nan wuri daya wannan abu ba Najeriya ta fara ba shekaru biyu da suka wuce a kasar Kamaru ta yi haka nan ta bude wani duk wani ma'aikacin office finance ma'aikacin ruwa ma'aikacin filaye wani menene bankuna duk an tara su wuri ɗaya ne ka zo daga waje kana son ka saka jari ka gina masana'anta duk abin da kake nema a daki ɗaya zaka samu to an ce za a kafa wannan zaure shin ya kaga wannan zauren an kafa a Najeriya zai yi tasiri
a kwarai da gaske ai zauren zuba jarin nan da aka da shine kaman yake focus laboratory zaure ne wanda an ba fa sai ka sa ka dokokin ka ne duk abin da kake yi saboda shi mai zuba jari ko a ina yake kaman focus laboratory din nan na dan duru ma'aikatan da aka ce za su fara jagorancin abubuwan da zai faru kamar office hukumar kasafin kuɗi hukumar wannan ministan kuɗi da sauransu amma in ta kula abubuwan da ta tunan arziki ya fi bukata kamar misali zuba jari wanda ya shafi iron and steel ba a sa shi a cikin wannan zaure ba a zangon farko duk da zai za a yi zango ne to amma akwai abubuwan da kamar yadda ake cewa ne a popular saying cewa no nile no egypt wato idan ba kogin nili to ba kasar egypt gaba ɗayanta to haka duk kasar da ba ta da ma'aikatar sama da ƙarafa to ba ta da cigaban technology ba kuma da cigaban tattalin arziki ba ta da shi in dai har sai ta koma ne yanzu haka in ka kula ai tsakanin manya-manyan ƙasar da suka ci gaba tsakanin China da ƙasar Amurka ana ta magana ne a kan in za a shigo da steel ƙasar zuwa Amurka an ƙara mishi haraji kashi 25 kaza-kaza to mu ga shi nan a cikin ƙasar a banza a wofi to wannan zaure dole sai ya hada da irin waɗannan abubuwa waɗanda suka shafi tattalin arziki kan kai waye saboda wasu ma'aikata ne wanda za su bayar da ci gaba na ban mamaki fiye da noma abin da sani fiye da noma saboda bayan da za ka ci gaba da noma ka ce ta hana shigo da shinkafa ba kai maganar ƙarafa ayyuka equipment da ake noma da shi ba kuma duk equipment da ake noma da shi din nan tun da aka fara da fatanya irin na zamanin da har ta kai ga plowing abin da ake yin kuyya da shi da rigis abin da ake an kuyya
duk ƙarafa ne
duk ƙarafa har ƙarfiya din yana nan a cikin ƙasar ka ba a yi komai a kan shi ba to noman an dinga cewa ba za a shigo da shinkafa ba kenan amma za a shigo da injinan yin shinkafa saboda haka dole ne a raba hannu a cikin wannan focus laboratory masu zuba jari suna nan suna neman zuba jarin shi a bar mai zuba jari ya zuba jarin sa saboda take on enterprises duk duniya an daina wannan yayin kusan shekaru 50 da suka wuce in dai gwamnati ne za ta zuba jari ta aiki to an daina wannan yayin kawai masu zuba jari su zo su zuba jari kamar yadda muka ga noma a Najeriya ba gwamnati ke yi ba noman shinkafa ba gwamnati ke yi ba cikin shekaru biyu an samu ci gaba mai girma kuma ba gwamnati ne ke noman ba amma ita za ta ba da muhallin noman to dole a taimaka ma tattalin arzikin ƙasar a cire siyasa kamar yadda muka fara magana game da ajakutar da abubuwan da suka shafi ƙarafa a koma a zuba a bar masu zuba jari kwararru wanda suka san abin su zuba saboda turnover abin da sannan zai bayar kashin farko zai kwashe masana kimiyyan kasan gaba ɗayan su ya mai da shi wannan ma'aikata tunda ma'aikata ce wanda duk abin da ta karanta na kimiyya daga mechanical zuwa electrical sai zuwa haji duk abin da ta sani mining technology za su metallurgical sciences gaba ɗayansa sai an nemi sama da mutum 1,000 wanda za su koma wannan wuri su yi aiki a ƙarƙashin wannan masana'anta sannan kuma su ne za su zama wanda za su taimaka wa manoma su yi aiki da cibiyoyin noma su samar da abubuwan da ake nema tun da dama akwai proposal da dama ɗin.
Jama'a nan kuma ne Salo zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin. A madadin baƙonmu Ishau Aliyu da Solomon Abu da Chobahiro Diodone da suka shirya mana sauti ku kasance lafiya.
To madalla. Yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun da suka dauke hankulan labaran Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar ta The Nation na cewa na goyon bayan akidojin jam'iyyar SDP in ji tsohon shugaba Ibrahim Badamasi Babangida. Jaridar ta ruwaito tsohon shugaban kasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida yana bayyana goyon bayansa ga jam'iyyar SDP da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon sakataren gwamnatinsa Chief Olufalaye. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasan yana magana ne a birnin Minna a lokacin da tawagar jam'iyyar ta SDP a ƙarƙashin jagorancin Chief Olufalaye suka ziyarci shi a gidansa. Daga cikin shugabannin jam'iyyar ta SDP da sun hada da tsohon ministan yaɗa labarai Professor Jerry Gana da Professor Adeniran duka sunansu tsaffin jigajigan jam'iyyar PDP. Wannan yana nufin tsohon shugaban ƙasa Janar Babangida shi ma ya fice daga jam'iyyar PDP kenan. Wannan shine tambayar da 'yan Najeriya ke yi in ji jaridar ta The Nation. Sai kuma jaridar This Day jaridar kuma da Troito cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gana da daya daga cikin dattijan jam'iyyar APC Chief Bola Ahmed Tinubu a birnin London. Ko da yake jaridan bata bayyana abubuwan da suka tattauna ba, sai dai mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin yaɗa labarai Femi Adesina ya nuna hoton Muhammadu Buhari da Tinubu suna ta kilkitan dariya a gidan Abuja da ke birnin London. Haka kuma shugaba Buhari in ji jaridar ya gana da wasu 'yan Najeriya mazauna birnin London da ke goyon bayan tafiyarsa na jagorancin Najeriya a shekara ta 2019. Dalilin da yasa na soki gwamnatin mai gidana, inji Aisha Buhari a cewar jaridar The Punch. Uwar gidan shugaban kasa Muhammadu Buhari ta bayyana cewa dalilin da yasa ta soki gwamnatin Muhammadu Buhari a shekara ta 2006 shine domin tsage gaskiya ko mai dacinta. Uwar gidan shugaban kasan ta furta hakan ne kuwa a sakon da ta aike a wajen wani taron girmamawa da jaridar Vanguard ta yi mata, inda kuma diyarta mai suna Halima ta wakilce ta. Uwar gidan Muhammadu Buhari Aisha Buhari ta ce ta faɗi gaskiya ne game da abin da ta sani game da mijin nata da kuma gwamnatinsa, kuma ba ta yi hakan ba ne domin ta muzanta shi ko kuma muzanta gwamnatin APC. A ƙarshe sai jaridar Premium Times da ake bugawa ta shafin intanet. Jaridar dai ta bayyana cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da martani ga ɗan jarida Ahmed Sarkida da ya ce yanzu haka 'yan mata 15 ne kawai ke da rai daga cikin 'yan matan Chibok da aka sace a shekaru huɗu da suka gabata. Sakonsa da ya fitar da Ahmed Sarkida ya bayyana cewa daga cikin 'yan mata 113 da har yanzu suke hannun ƙungiyar Boko Haram, 15 ne kawai suke da rai, inda sauran kuma suka rasa rayukansu a ƙoƙarin da ake yi na kwato su a fadace-fadace tsakanin 'ya'yan ƙungiyar da kuma jami'an tsaron Najeriya. To sai dai kuma a sanarwar da kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu Yaftar ya ce gwamnatin Najeriya ba ta da masaniya game da wannan rahoto na ɗan jarida Ahmed Sarkida. Ƙarshen sharhin jaridun kenan na wannan safiya. Babangida Jibrin, Muryar Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, sunana Umaru daga Lafiya da Jihar Yobe. Kun jira muka zarne taro na gama girma shugaban kasa Muhammadu Buhari. Ya kamata kan da saba in amfani shi ai saka daga kasa har sama ya sake tunani domin wannan saka daga sama har kasa inna ya jawo mishi matsala mu ma kuma mun talaka da muka zabe shi ma gaskiya mun yi da na so ne.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya America, mai magana ne Inuwa Abdul Malik Kunguru, shugaban matasan kungiyar zabu sanka da taimakon juna region jihar Yobe. A yau ina so da yi amfani da wannan dama da kira ga gwamnan jihar Zamfara Alhaji Abdulaziz Yari akan yawan hare-hare da ake yawan kai al'ummar jihar Zamfara. Me zai hana mai girma gwamna ya hana hawa mashin a fadin jihar gabaki daya, duba da yadda duk wani hari da aka kawo na ta'addanci zai ga an ce akan mashin aka kawo aka kai mutane.
Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Kadura Digaga, ina kira waya daga garmar kuma jihar Bauchi Najeriya. Yau ina son yi amfani da wannan dama wani kira ga gwamnatin Zamfara da sojojin da jami'an tsaro a ina suke ana kashe mutane a yankin Anka, an kashe mutane da yawa. To gaskiya ya kamata a ɗauki matakin domin a kawo musu wannan ƙarshe.
Amurtani mai Alhaji dan Gugu ya ce in zo jirgi dan kuzo daga jihar Zamfara dan Allah murya Amurka ni ko da laifi ne don ina ya aiko da sako na ba a karanta man.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka, mai magana Alhaji mai cin zalle karamin hukumar mulki ta Gudu Sokoton Shehu Najeriya. Ku nuna min wannan sako nawa da gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da abin da ke haruwa a jihar Zamfara. Abin ya kai inta ya kiciwa cikin miya. Gwamnatin tarayya ta tuwo sojan ƙasa, daga baya an tuwo sojojin sama. Amma na sauraro wani shugaban na ƙaramin hukumar mulki ta Anka ya ce ba su ga sojojin sama ba. Abin na ta ci gaba. Ina kira ga gwamnatin Janar Muhammadu Buhari da su gaggauta cire gwamnan jihar Zamfara ya dakatar da shi.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu Amurka tana kan bakatta na janye sojojinta daga Syria. Wannan furuci ya biyo bayan maganar da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi cewa ya shawo kan shugaban Amurka Donald Trump ya sake tunani kan shirin janye sojojin Amurka daga Syria, kuma ya takaita hare-haren da suka kai da makamai masu linzami. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da kakkausar lafazi ya yi Allah wadai da mummunar harin da masu tsauraran ra'ayin addini suka yi ranar Asabar kan sansanin sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya masu aikin kiyaye zaman lafiya a arewacin Mali. An halaka wani sojan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya daga Burkina Faso a lokacin da aka kai harin kan sansanin da ke Timbuktu, a kuma jiwa wasu mutane masu yawa rauni cikinsu har da sojojin Faransa 7.
To madalla yanzu kuma nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai an jima ku jo su abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko hadda shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Yusufu Aliyu Harande. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taya na gabatarwa, sai Salamu Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku lafiya, mu kuma kwana lafiya.